sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya. Suna na Sarfin Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, wata majiya ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce hasashe mafi yuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Masu aikin ceto wani katafaren jirgin dakon kaya da ya kafe a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye. Sannan rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da ƙara jibge makaman kariya a tsibirin Taipan don shirin duk wani hari daga China.
Kanan labaran kenan aka saurara. Wa'in a kwanan ne game da yunkurin baiwa kananan hukumomin cin gashin kai a Najeriya.
Kasan mai girma shugaban kasa ya yi signing din executive order 10 na bada financial autonomy na state assembly da judiciary.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta nuna rashin gamsuwarta da sake zaben yan majalisun da aka yi a Abia.
We have a long way to go in our election system. A lot of things we are not talking.
Har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zabe saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba.
Muna dauke da waɗannan rahotanni sai a biyo mu cikin shirin. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su aro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. A wani kofi na daftarin sakamakon bincikenta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yuwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar. Wani jami'in diplomasiya a Geneva, wanda dan asalin ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin WHO ne, ya ba da wannan bayanin ga kafar labarai ta AP a yau ɗin nan Litini. Kuma ga dukkan alamu, wannan bayanin shine matsayi na ƙarshe na hukumar ta WHO. To amma AP ta sakai sunansa saboda jami'in bai da hurumin yin wannan bayanin. Masu aikin ceto wani katafaren jirgin dakon kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye. Amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Given zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Wannan ci gaba da aka samu a yau dinnan Litini na zuwa ne bayan katsewar kusan mako guda ta wannan muhimmiyar mashigar ruwa da ta hada Bahar Ahmar ko jan teku da tekun Bahar Rum. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya kirkiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Kuchang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci a cewar kafafen yaɗa labarai na yankin. Wannan ya nuna baro-baro cewa Taiwan ta damu kuma ta ɗau aniyar China da take-takenta da gaske, wanda hakan ke jaddada cewa China na da niyyar kama tsibirin a cewar Fabrizio Bazzotto, wani babban manazarci a gidauniyar yaɗa zaman lafiya da nazarin harkokin teku ta Sasakawa da ke birnin Tokyo.
In an jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da labaran duniya. Bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka fara da alamu, waɗannan ma'aikata sun fara samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu ya haɗo mana da wannan rahoton.
bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma da alamun waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman incin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin kasar tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki babu wata majalisa ko kuma ƴan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice na cewa suna neman incin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama na kuma tambayi shugaban kungiyar kakakin majalisun dokokin arewacin Najeriya 19 kuma kakakin majalisun jihar Borno Honorable Abdulkarim Lawan ko menene matsayin su game da wannan yajin aiki
ka san mai girma shugaban kasa yayi signing din executive order 10 na bada financial autonomy na state assembly da judiciary to su wayannan maikacin kuma idan sun in bana house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani juice nasu da ba su samu da fari za su samu shi yasa su ma to tunda haka mun bari mu goye bayan membobi mun house of assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati yayi implementing din wannan executive order da shi president ya saini.
Wani zai tunanin tunda kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya ko za ku yi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazar ku?
Babu. Ai su ma suna dauka salary, suna samu allowances, duk juice nasu ana cikin house din nan. Suna gani idan mun samu autonomy din, su ma za su ji moriyar wannan autonomy, shine dalilin su.
Na kuma tambayi wani lawyer mai zaman kansa, kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya, Barrister Jibrin Gunda, ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu?
Za su collectively za su iya kai ai ba akan wannan aka fara ba su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu ba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara 2-3 ba da Abia state government ta yi leading kai filing suit kuma an yi nasara kan federal government muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya shine
da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar su in majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan incin gashin kai
to ai ma'aikatan state legislators din ai da bazar su ake don su ake wannan yakin ai amma kaga su ba za su iya fita su yi wannan abu ba kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct
Alhaji Adamu dan Barnu wani mai lura da al'amuran da kake komo na cikin al'umma ko yake kallon wannan batu
in har da sun san incin kansu su ƴan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama
da alamu dai wannan batu na neman cin incin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zomawa babban al'amari kan yadda suka soma samun goyon bayan wasu ƴan majalisun da kuma hakan zai iya sandirar fitowa barau-barau tsakanin ƴan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman incin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gai da Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai
to Sir Philu Prime Minister Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocin sa sanadiyar jerin tabargazar lalata wadda ta addabi jam'iyyar su ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki Morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan Litini a Canberra babban birnin kasar cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro Potter ya je hutun rashin lafiyar kwakwalwa tun bayan da rahotanni suka bayyana makonni da dama da suka gabata cewa an zarge shi da yin fadi ma wata yarinya yar shekaru 16 a shekara ta 1988 a lokacin yana da shekaru 17 zargin da shi Potter ya karyata yan sanda dai sun bayyana cewa ba za su gabatar da wata tuhuma kan Potter ba tunda wadda take zargin shi din ta ma mutu da jimawa wani jirgin sama mai saukar ungulu dake kan hanyar jihar Alaska ta Amurka yayi hatsari a ƙarshen mako inda matukin jirgin da sauran mutane hudu suka mutu a cewar hukumomi cikin waɗanda suka mutu din har da mutumin da yafi kowa kuɗi a ƙasar Czech Bulionia Peter Kellner kamfanin Kellner wanda ke harkar kuɗi da sadarwa PPF Group ya tabbatar da aukuwar al'amarin a yau dinnan Litini a ƙarshe kakar rana ko matar kakan tsohon shugaban Amurka Barack Obama mai suna Sarah Obama ta rasu a Kenya tana mai shekaru 99 diyarta ta ce jagoriyar wannan babban iyalin ta rasu yau dinnan Litini a yayin da ake mata jinya a asibitin koyarwa na Jaramogi Oginga Odinga dake Kisumu Marigayiya Sarah Obama ta auri kakan tsohon shugaban na Amurka inda ta raini mahaifin na Obama. Obama dai bai taba gamuwa da kakar tashi ba sai a shekara ta 1988 lokacin da ya kai ziyara a Kenya karan farko. To amma dangantakar su ta yi ƙarfi ta yadda sai da mata halarci kaddamar da gwamnatinsa a shekara ta 2009.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda sake zaben yan majalisar wakilai ya kaya, inda aka ayyana jam'iyyar adawa ta PDP a matsayin wacce ta lashe zaben a Abia. Wakilin Alphonsus Akurigwe ya haɗo mana da wannan rahoton.
A Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda zaben yan majalisar wakilai da aka sake gudanarwa a mazabar Aba North Aba South na jihar Abia ya gudana, inda hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Chimobi ABCK a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 10,322. Dan takarar jam'iyyar APC Mascot Uzokalu ya zo na biyu da ƙuri'u 3,674, yayin da dan takarar Abga Destiny Wagu ya biyo shi da ƙuri'u 1,554. Chairman na jam'iyyar APC a jihar Abia Dr. Donatus Wamba kenan na cewa, har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zaɓe, saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba, musamman a fannin tsaro. Yanzu yana da matuƙar wuya a tabbatar da tsaron ma'aikatan hukumar zaɓe. Abubuwa da dama sun faru a wannan zaɓen, kuma yanayin zaɓen ya jiku da tsoro. Sa'annan ga dokar hana fita da gwamnan ya kafa, ban san inda an taɓa yin haka ba, kuma abin takaici ne. Wannan ya janyo wani yanayi na fargaba da ya sa mutane da dama ba su fito zaɓe ba, sai gashi kuma yin amfani da 'yan bangan siyasa. A takaice dai, abubuwa da dama sun faru, kuma jam'iyyar mu za ta dubi waɗannan batutuwa. To kome jam'iyyar PDP ke cewa akan zaɓen? Barista David Ino shi ne sakataren jam'iyyar PDP a jihar Abia, kuma a sheda wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa,
"That election was free, it was free, fair and credible."
Ya ce an gudanar da zaɓen lami lafiya, zaɓe na gari ne aka yi. Ko da yake a irin wannan zaɓen ba lallai mutane su fito sosai ba, kuma waɗanda suka so su yi zaɓe sun fito sun zaɓi waɗanda suke so. A kuma duk rumfunan zaɓen da na je ban samu wata matsala ba. Yanzu ba abin mamaki ba ne ka ji 'yan adawa suna ƙorafi, kuma suna haka ne saboda sun sha kaye. An sake wannan zaɓen ne domin cike gurbin Honorable Osi Prestige na jam'iyyar Abga, wanda ya rasu a watan Fabrairun da ya wuce. Kuma zaɓen ya fuskanci ƙalubaloli kamar ƙarancin fitowar masu zaɓe, da yin amfani da 'yan bangan siyasa, da kuma fashewar bam da ya kori jama'a daga wasu wuraren zaɓe, kamar yadda wasu manyan jaridu a Najeriya suka ruwaito. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonsus, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com, ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, da fatar Allah Ubangiji ya samu dace baki ɗayanmu, Allahumma amin. Masu sauraro, insha Allahu, a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da ake da su a makarantun allo wanda almajirai ba sa zuwa bara. Kana wani irin tasiri hakan yake da shi ga ilimin yaran?
Kaga wannan wani tsari ne da ya kamata mu ka a kwanta gura akwai gidan malam alkali, yaran gidan ba sa zuwa bara, muna da labari ga yadda suke karatun su alhamdulillah. So da haka za mu bi wannan tsari a hankali mu ga mun ka an kawo sauyi. Tunanin gwamna na da kyau amma sai an bi a hankali yadda za a tabbatar da abin ba tare da an samu wata husuma ko an samu wani matsala ba.
Daga karshe doctor, wani tabbaci za ka bai wa al'ummar jihar Niger na tabbatar da ganin an samu ilimin na ingantacce ga kowa ga kowa a ƙarƙashin wannan shiri na Beza?
Abin da na sani shine yanzu dai malamai sun zage damci kuma alarmomi suna ba da gudunmawansu yadda ya kamata, duk sadda muka neme su suna zuwa. Abin da kawai za mu nema shine mu za mu sa ido, harkanmu ne mu sa ido mu tabbatar da kowane yaro haƙƙin da ya kamata a bashi an bashi. Su kuma alarmomi sun da abin da basu ga yayi masa ba suna magana ba sa shiru, yanda ka san lebo haka suke nan da su tazo ce abu kaza bai yi ba, amincin da ake bayar da kaza bai ba. In fact saboda haka a hankali muna take gyara abubuwa. Yanzu kaga wajen abinci muna da ma'auni, ba za a cutar da mai kawo abinci ba, ba za a cutar almaji ko ba zai cutu ba, haka muke tafiya kullun akan gyara. Saboda kuma maganan shi karatu iyayen yara su sa ido kuma mutasu ruwa da shi za a kace kowane anguwa ayi masu ruwa da tsaki wanda za su sa ido akan wannan tsari su tabbatar da cewa ana bin tsarin yadda ya kamata. Inda suke ganin akwai matsala kada su yi kasa gozo su gaya mana, insha Allah za mu kira.
Ibrahim Sale Galma ɗaya ne daga cikin masu makarantun allon a jihar Niger da ke cin gajiyar wannan shiri ya ce ɗalibansa na gane karatun sosai to amma suna buƙatar a ƙara faɗaɗa shirin.
Su ƙara faɗaka wannan karatun na almajirai su kuma ƙara ɗaukaka shi yadda suke ana jawo hankalin almajirai ne da kuma iyayen yaransu almajirai wa'inda su da ba su abin ga makarantar boko.
Amma yaranka na bara?
Na'am.
Almajiran naka suna bara?
A gaskiya magana na gaskiya almajiran makarantar mu ba su bara.
Wa ke ba su abinci ko?
Eh to muna nema masu gidajen aiki ne wanda suke za su je su yi aiki, idan suka yi aiki za a ba su abin da za su ci.
Amma ita gwamnati karkashin wannan shirin ba ta ba su wani abinci?
A tana bayarwa.
Daidai ba. Sauna waye ne?
So biyu ne, Alhamis da Juma ne dama ake wannan program din na Best Dan.
Wannan rana ana bada abinci?
Insha Allah da biyu wannan rana Alhamis da Juma ana samun abinci daidai gwargwado.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shirin na da manufar hana kai yara makarantun allo kwata-kwata.
Wannan wani shiri ne wanda shi shugaban kasa ya kawo yadda za a taimaka duk abin za a yi musamman a karkara, ya zama da kowane yaro musamman mata kuma an ba shi dama ya je makaranta. Mu kuma abinda muka kara a jiha mun faɗa na yi bayan na ce a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yadda yaro in ya shiga primary one kamar ya gama ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine muna so mu hana kuma mun ma hana yadda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba, bai san abin da ya ci ba, duk a kan jiha ya je karatun islamiyya. Yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku, in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya, inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala. Yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi, yana cikin haƙƙi na iyaye su da yara. Amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan su wasa ni na za ka gan su shaɗin da suna kan ciki, yaro na yawo ɗan shekara hudu biyar shida me ba har ga Allah. Saboda haka wannan hikima da aka kawo muna so mu ga yadda za a yi a cigaba da ƙarfafa shi a ƙara makarantu da yawa. Makarantu na kamar magana da na yi, mu ƙasar jihar mu Niger muna da faɗi da yawa. Cikin bayan da na yi wa minista ya taimaka mana a ƙara yawan makarantu, da yanzu yaro sai ya ga ka bai je makaranta sai ya tafi kilomita hudu ko biyar. To abin da ya kamata shi ne a ƙara yawan makarantu, a dawo da makarantu kusa da ƙauyuka yadda yaro kwata-kwata ya tafi kilomita ɗaya da rabi ya je makaranta. Amma babu wani da ke son ɗiyar shi mace ƙarama da taka kilomita biyar a wannan zamani, ba wani sabon da kuma zai faru a hanya.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Mustafa Nasiru Batsari da sauran abokan aikinmu, sai wadda ta daidaita sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
A gai da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce batun gaska idan har aka kara kudin man fetur kamar yadda muka ji ana raɗe-raɗi, to ba a tausaya wa talakawan Najeriya ba, domin dai ana yin ƙarin a jikin su raɗin abin zai ƙari. Allah ya kyauta kuma ya ji kan talakawan ƙasar tamu ba dan sun mutu ba, amin. Sai kuma sakon Aishatu Muhammad Adam, matar babba Haruna Bajoga, ta ce ina kira wa gwamnati da likitocin Najeriya masu shirin shiga yajin aiki cewa su yi wa Allah su daidaita tsakaninsu, domin na tabbata a je a dawo babu wanda zai ƙara shan wahala illa talakan ƙasar, wanda a kullum kanshi duk wata wahala take ƙarewa, duk da cewa shi ne sila zaɓar shugabannin. Shi kuma sakonmu na gaba cewa Allah ya sa ganawa da Idris Deby shugaban ƙasar Chad ya yi da shugaba Buhari ta kawo ƙarshen matsalolin tsaron da ke addaba ƙasashen biyu. Sako da Ukasha Abdulsalam Koko. Shi kuma sakonmu na gaba cewa ya kamata al'umman Najeriya baki ɗaya musulmai da Kirista mu dukufa da addu'o'i na zaman lafiya, domin ƙasarmu tana cikin wani hali da na tashin hankali na matsalar tsaro. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. Sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Hakika ƙara lalata turakan wutar lantarki da 'yan ta'adda suka yi a kan hanyar Maiduguri abin takaici ne da Allah wadai, ganin yadda za su sake jefa dabban al'umma cikin kuncin rayuwa. Ya Allah, ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin summa amin. Sakonmu na gaba cewa muna murna da samar da tashoshin hutawa na direbobin manyan motoci da hukumomin Najeriya suka yi, ganin cewa samar da tashoshin zai taimaka wajen rage yawan haɗura da ke faruwa sanadiyar gajiya da direbobi ke yi idan suna tuki. Da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. Sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa ina kira zuwa ga haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon tarayyar Najeriya NLC da ta ɗauki matakan gaggawa, ganin gwamnatin tarayyar Najeriya bata aiwatar mana da mummunan shirin da zai ƙara saka talakan ƙasar nan cikin wani hali mawuyaci ba. Bisa yanda yake na aljanna waina, ƙasa zafi sama zafi, wato shirin ƙara kuɗin litar man fetur daga naira 162 zuwa 234. Tabbas ɗaukan wannan mummunan mataki na ƙara wa man fetur kuɗi a daidai wannan lokaci na nuna mana cewa ko kaɗan wannan gwamnati ba talaka ne a gabanta ba. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka reshen jihar Kebbi. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa ba shakka ya kamata a canza salon yaƙi da 'yan ta'adda, kamar yadda shugaban ƙasar Chad Idris Deby ya faɗa wa shugabannin yankin tafkin Chad, ta yaya za a tsaya jiran abokin gaba sai ya kawo hari ku kare kanku, kamata ya a ce su ne za a dinga kaiwa hari ba su dinga kawowa ba, ta hakan za a kawar da su kwata-kwata. Sako daga Babandi Mamman Bandi.
Domin fare wa da har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya.
Allah ya kadarce ni dan cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
A wani kofi na daftarin sakamakon bincikenta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matuƙar wuya a ce ƙwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya, a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yaɗa cutar. Masu aikin ceto na katakwaren jirgin dakon kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala ɗaga shi tsaye, amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Given zai iya ci gaba da tafiyarsa, ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata, a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Ku-chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci, a cewar kafafen yada labarai na yankin. Wannan ya nuna baro-baro cewa Taiwan ta damu kuma ta ɗauri aniyar China da take-takenta da gaske. Prime Minister Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin tabargazar lalata wadda ta adabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki. Morrison ya ba da sanarwa a yau ɗin nan Litini a Canberra, babban birnin ƙasar, cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General, a yayin da shi kuma Peter Dutton zai karɓi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma ku izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin, da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sanfil Hashin Gumel da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakata shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.